Ofishin Bankin Duniya a Nijar ya sanar cewa bankin ya amince ya baiwa kasar tallafin miliyan 150 na dalar Amurka kwatankwacin miliyar ko kuma biliyan 214 na sefa waɗanda za a yi amfani da su a matakin farko na ayyukan zamanantar da noma da kiwo. Shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta platform Paysan Shibabanya ya yaba da wannan yunkuri da ka iya zama hanyar warware matsalar karancin abinci da tsadarsa a Nijar, inji shi.
Wannan hanya ne ita kaɗai ne za a bi in ana so Nijar ita ma ta zama ƙasa wanda tana iya buga gaba da kanta take ita ce wanda kowa yana ci yana sha, kowa ya gani lokacin da an kai juyin mulki. Takunkumi da an ka samu Niger, matsala na fari da mun ka samu matsala na abinci ne, tunda waɗanda suna kawo abinci sun ka ruhe iyakansu, mun ka zo babu abinci.
A daidai ta shirin zai mai da hankali wajen nemo hanyoyin wadatar da basashe ciyawa da sauran dangoginta. Abdu Nino Gashango, ɗaya daga cikin jagororin masu ayyukan ci gaban karkara, na da ƙwarin gwiwa game da fa'idar wannan dabara. Amma fa ya ce sai an cire son rai wajen zartar da abubuwan da aka tsara.
Zai ka ɗauki kamar Burkina suna da ilimin wannan, yadda za a keɓe wuri a yi noman ciyawa a yanka ta a aje ta, yadda wanda suke da machine yadda suke yi dussa su aje sosai da haka ciyawa za a shika ta a yanka ta a aje ta, masu neman ta da sun tashi magata. To wannan duka abu ne da ya kamata a zanna a yi tunani a ga menene ya kamata ta kame mai.
Kashi 40 daga cikin 100 na kudaden shigar jama'a na cikin gida a nan Nijar kan fitowa ne daga ayyukan noma, in ji Bankin Duniya, wanne ya kara da cewa fannin na zama madogara ga kashi 80 daga cikin 100 na yawan al'ummar kasar. Dalili kenan za a duba matakan inganta kasuwannin sayar da albarkatun noma da kiwo ta hanyar wannan tallafi.
Ana iya a samu wani wuri a jera a yi wurin noma, mutane su zo su yi noma. Sai ka gani ba waɗanda ya kamata a taimaka ba ne su suke noma a wurin, waɗanda suke da hali su je su yi na kansu da kansu, su za su amci waɗannan wuraren ya zama su suke yi, masu ƙananan ƙarfi ƙananan manoman kullum a wurin su na da suke. Idan aka ɓace a wurin masu yi, to kenan abin da za a yi din ba zai yiwu ba.
Haka shi ma shugaban platform Paysan ya zo da wasu shawarwarin da yake ganin za su taimaka a cimma nasarar abin da aka sa gaba a ƙasar da ke ɗaya daga cikin mafi ɗanɗana kuɗar illolin canjin yanayi a duniya.
Kai ya zamanto kuɗi wannan na sayan motoci ne na tarurruka ne da bai ƙarewa, ya kamata wannan kuɗi a nemi wurare waɗanda an ka kawo an ka gyara ruwa, kayan aiki an ka kawo, iri an ka keɓe mazaunan karkara ga aikin da muna jira gare ku.
A yanzu haka farashin abinci ya yi tsadar da ba a taɓa ganin irinta ba a tarihin Nijar. La'akari da girman wannan matsalar ya sa gwamnatin mulkin sojan ƙasar ɓullo da tsarin sayar da shinkafa a farashi mai rangwame a birnin Yamai, shirin da aka ayyana cewa za a faɗaɗa shi zuwa jihohi a nan gaba. Abin tuni Bankin Duniya ya dakatar da ayyukansa a Nijar a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kafin ya sanar cewa ya dawo aiki a watan Mayun da ya shige. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.